sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya, suna na Sil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau rana Alhamis 28 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
Amurka yanzu haka tana da sama da mutane 100,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19, adadin da ya zarta Amurka wanda suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada. Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron kasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. Dare biyu na zanga-zanga akan mutuwar wani bakar fata a hannun 'yan sanda garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma.
Kan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta tallafa wa sojojin jamhuriyar Nijar da wasu kayayyakin aiki.
Wannan tallafi na gwamnatin Amurka yana cikin jerin dumuwar da gwamnatin Amurka ke kawo ma sojojin Nijar a cikin yaƙi na Boko Haram ne.
A jihar Adamawa kuwa wasu 'yan majalisu ne suka kai wa al'ummomin da tashin hankali ya tsara da su ziyara.
Duk harin da aka yi tun 2017 an kona ma mutane gidajensu, an kona wuraren sujada, an kona makarantu.
Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sula ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu raro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka yanzu haka tana da sama da mutane 100,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19, adadin da ya zarta Amurka wanda suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada. Yayin da kasar ta wuce lokaci mafi muni, wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga bangarorin jam'iyyu biyu na Amurka sun sake sabunta kira da a yi shiru ranar Litinin don girmama waɗanda suka mutu. Senator Brian Shaz ya ce wajibi ne kasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokacin wani bakin ciki da bamu taba tunani ba. Yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu, kana mu yi zaman makoki tare. Annobar COVID-19 ta yi mummunan barna ga kasar mu, Senator Lisa McCoskey ta faɗa. Iyalai da dama sun ga yadda waɗanda suke kauna cikin wahala saboda matakan killacewa masu tsauri. Yawancin waɗanda suka rasa 'yan uwansu daga wannan cuta an hana su zuwa asibiti don yin sallama da su. A wani kuduri daban a majalisar wakilai shi ma ya yi kira da a rika yin shiru a kullum idan majalisar za ta gudanar da zama, kazalika da warewa ta ƙasa don yin makoki bayan annobar ta wuce da kuma kafa wani abin tunawa ga waɗanda abin ya shafa. Amurka ta samu ragowar yawan waɗanda ke mutuwa kullum, amma kuma ci gaban ya samu koma bayan a ranar Laraba da aka ba da rahoton sabbin mutuwa 1,400. A duniya baki ɗaya sama da mutane 355,000 suka mutu daga COVID-19 a cewar ƙididdigar Jami'ar John Hopkins. Akwai kuma kusan mutane 5,700,000 da suka harbu tare da kusan kashi 30% a Amurka. 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron kasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 akan ɗaya tare da mambobi 6 suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Dokar za ta kuma baiwa jami'an tsaron China dama su kafa hukumomi a Hong Kong. Kwamitin tsaro na majalisar zai fara rubuta ƙarin bayani akan dokar wadda ake tsammanin za ta fara aiki a watan Satumba. Kai dai kungiyoyin 'yan kasuwa da ƙasashen yamma sun yi Allah wadai da wannan doka, kamar yadda aka kashe 'yancin Hong Kong da ke ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu. Manufar da aka kafa bayan da Birtaniya ta mika yankin mai cike da hada-hadar kuɗaɗe ga ƙasar Sin a shekarar 1977, musamman tun lokacin da ta shantake 'yan majalisar Hong Kong. Dare biyu na zanga-zanga akan mutuwar wani bakar fata a hannun 'yan sanda a garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma. Hotunan talabijin da aka watsa kai tsaye sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana a wurin da ake sai da kayan gyaran mota da aka cinna wuta. Akwai kuma rahotannin cewa an fashe wasu shagunan sai da kayayyaki aka kwashe kayayyakinsu. An ga wuta tana ci a tsallaken titi daga bangaren 'yan sanda, inda masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sandan a daren shekaran jiya. An lalata wani gini da motar 'yan sanda ɗaya kafin 'yan sanda su tarwatsa taron ta hanyar harba hayaki mai saka hawaye. Tashin hankalin ya faro ne tun ranar Litinin da George Floyd ya mutu, bayan da 'yan sanda suka kama shi akan zargin laifin damfara. Hoton bidiyo da aka ɗauka da wayar salula ya nuna wani ɗan sanda farar fata ya danna wuyan Floyd da ke ɗaure da ankwa a hannu a ƙasa. An ji Floyd yana kukan rayuwarsa, yana faɗa wa ɗan sandan cewa baya iya numfashi, amma ɗan sandan ya ci gaba da danne shi har tsawon wasu mintuna bayan nan ya daina motsi. An kai shi asibiti, inda aka bayyana cewa ya mutu.
Kafin Hafiz ya sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin Amurka ta baiwa Nijar tallafin motocin amfanin sojojin ƙasar, waɗanda darajar su ta haura dala miliyan 1 da nufin ƙarfafa ƙasar Nijar ƙwarin gwiwar yaƙi da 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani bikin musamman da aka gudanar a cibiyar ajiyar kayayyakin sojoji da ke birnin Yamai ne, jakadan Amurka Eric P. Whitaker ya damƙa wa hukumomin tsaron Nijar wannan tallafi da ya haɗa da motocin soja da ɗakin tanfol na ajiyar kayan soja, waɗanda aka kiyasta cewa darajar su ta kai miliyan guda na dalar Amurka, a matsayin wani ɓangare na gudunmuwar da Amurka ke bayarwa domin ayyukan samar da tsaro a yankin Sahel. Da ƴan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Alhaji Idi Barawu, ya yi ƙarin bayani.
Wannan tallafi na gwamnatin Amurka yana cikin jerin gudunmuwar da gwamnatin Amurka ke kawo ma sojojin Nijar a cikin yaƙi da Nijar take yi da ayyukan ta'addanci na Boko Haram, na waɗannan ƙungiyoyi masu kaifin kishin addinin Musulunci ne a yammacin ƙasar Nijar, cewa da iyaka da Mali da Burkina Faso da ma arewacin Nijar. Waɗannan da kuka gani motoci irin na sufurin kayan sojoji, cewa da kayan aiki ne da su kan kansu sojoji idan za su kai kansu ko za a kai su a hilin daga. Maye-maye motoci guda 10
da yake karɓar makullan waɗannan motoci, ministan tsaron ƙasar Nijar Farfesa Isu Katambe ya yaba da wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka, domin a cewarsa abu ne da zai taimaka wa sojojin ƙasar ta Nijar a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci.
Muna son mu yi ma ƙasar Amurka godiya da wannan tarihi da suka kawo, domin wannan gwagwarmaya da muka yi da 'yan ta'adda, kuma ƙoƙarin da sun kawo muna da yawa ne. Ku da kanku kun ji jawabin da ya haɗu ƙoƙarin da sun kawo muna tun da an kawo wannan gwagwarmaya. Muna son mu yi musu godiya. Motoci na ɗauka sojina, kuma ana iya ɗauka kaya ciki, ko wacce mota tana iya ɗauka soji a waje 20, kuma in kaya na za a sa ana iya sa a waje 6. Wancan waɗannan motocin 10 sun yi mana babban magazin, inda za mu gyara motoci, inda za mu sa test da tashi da sauransu. Mun ba da tare da ambasadar ɗin Etazini, yanzu sauran aiki ba namu na bane sojina.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da ƙarin wasu labaran duniyan.
Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annoba coronavirus, a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. Alƙalaman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata. Hasashen watan Afrilu ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu, ranar yaƙi da yunwa ta duniya, tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi. Ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki, na ɗaya daga cikin mutum 9 ba su da isasshen abincin da za su ci. Hakan na nufin cewa mutum miliyan 820 suna fuskantar haɗarin yunwa. Kakakin ƙungiyar Hunger Project Sarah Wilson ta ce, mun sani wannan ya wuce harkar kiwon lafiya, ya zama rikicin yunwa da yake ƙara ƙaruwa a kan mutane. Yunwar da ake alakantawa da barkewar cutar COVID-19 da ake tsammanin matsin tattalin arziki zai haifar, tashin farashin kaya da kuma karancin abinci daga inda ake sarrafa shi. A yau Alhamis, ma'aikatar lafiya ta Koriya ta Kudu ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar coronavirus mutum 79, wanda shine adadi mafi girma a rana ɗaya a cikin watanni biyu, kana a kwana biyu a jere da ƙasar take ganin sabbin waɗanda suka kamu. Adadin na yau Alhamis ya kusa ninka sabbin kamuwa a inda aka bayyana a ranar Laraba, wanda shine adadi mafi girma a cikin kwanaki 49. Mataimakin ministan lafiya na Koriya ta Kudu Kim Kalip ya ce sabbin waɗanda suka harbi 54 sun fito ne daga inda ake rarraba kayayyaki na kasuwancin yanar gizo na Kupyeon a Bucheon da ke yammacin Seoul, ƙarin akan 15 da aka samu a wurin. Sannan ya ce kusan ma'aikata 4,100 da aka yi imanin cewa ba sa bin ƙa'idojin yin nesa-nesa ga juna da kuma sauran matakan kariya yadda ya kamata, yanzu an killace su da kuma gwada su.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu 'yan majalisu masu wakiltar Adamawa sun kai wa al'ummomin kudancin Adamawa ziyara biyo bayan fama da tashin hankali. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton.
Ƙauyukan da aka samu tashin hankulan sun mako hala da Gon, Sabon Layi, Bemun da kuma garin Tinno, inda nan ma aka fi asarar rayuka da kuma dukiya. Da yake ma jawabi ga al'ummomin waɗannan yankuna na majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar Adama ta Kudu Senta Binus Dauda Yaro ya ce manufar ziyarar shi ne na ganin irin abubuwan da suka faru tare da bada tallafin abinci ga waɗanda abun ko ya shafa. Da majalisar wanda ya tuni majalisar dattawa ta umarci hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma da kuma hukumar raya arewa maso gabas wato Northeast Development Commission NEDC a takaice. Kana kuma ya ce ma za su ci gaba da bibiyan abubuwan da ke faruwa tare da bada haɗin kai ga jami'an tsaro domin ganin ba a sake samun akwai irin wannan tashi-tashi hankula ba.
Na kira sunan waɗannan gari guda biyu, na kira sunan Behun, na kira sunan Tingno, na kira sunan Sabon Layi, sannan kuma na ce duk harin da da aka yi tun 2017 an kona ma mutane gidajensu, an kona wuraren sujada, an kona makarantu. Na ce a sa hukumar Northeast Development Commission wanda suke da hakkin su sake gina wuraren da aka kai hari a Northeast, na ce su zo su yi bincike duk inda aka yi irin wannan kamar abin da ya faru a nan, a ɗauki lissafi a taimaki mutane domin su sake gina gidajensu kuma amince da shi.
Su ma da suke mai da jawabi, wasu shugabanni al'ummomi da tashi-tashi hankulan ya shafa sun ko nuna takaicinsu game da abubuwan da ke faruwa tare da yin kira ga gwamnatin jihar da ta kafa kwamitin bincike domin sasantawa da kuma maido da zaman lafiya a yankin.
Yadda abubuwa ya faru da mu ka gani da idonka, Allah zai maida kai lafiya kamar yadda ka dauko hanyar nan ka zo nan cikin Golki Gol, Allah zai maida kai. Ka gamu ba maganin nisa zan yi ba, Allah zai taimake ku duka kowa yana kun biyo wannan
irin bala'an da muka saka da shi. Mu mun yi godiya a gona fintiri, wannan shine karon da ko karon da mun yi te kamfe da ku a siwa kun ga irin wannan ga wannan yanzu ya faru a kanmu. Muna roƙon a bashi dan kunya a kafa matakin development na zaman lafiya a zauna lafiya. Mu da cabo hire da bashe ma duka ɗaya ne, duka abu ɗaya ne, a zauna lafiya. Wannan fitina da aka yi fatan kada ya sake faruwa.
Ita ko shugabar kungiyar mata musulmi ta Najeriya wato Form 1 ta jihar Adamawa, wanda su ma suka je jajantawan Hajji Kaltume Abdullahi Abari, kira ko ta yi da abaiwa shedan kunya.
Kuma mun gode ma shi village head na wannan gurin da sauran tawagansa da muka ga cewa addinin ba ɗaya ba amma sun nuna mana zaman lafiya. Idan da a ce haka aka yi tun farko da wannan abun bai faru ba. To, ya jama'a roƙo nake yi, kuma duk wanda yake nan dan Allah dan Annabi ya dauki roƙona zuwa gaba. Mu ba shedan kunya. Addinin nan fa duka Allah ɗaya muke bautawa. Allah fa shi da ya so duk ya mayar da mu addini ɗaya. Saboda haka mu rungumi yanda Allah ya halishe mu. Mu zauna kamar da iyayenmu da suke zaune. Don Allah dan Annabi mu ba shedan kunya. Allah ya ba mu zaman lafiya. Ubangiji
ai koma da menene in yi magana kama ce wai zama lafiya yafi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Nigeria.
A gaida da Ibrahim Abdul Aziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga garin birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kowane shi kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah. Kubura kunuwan ku kujawa aga wata sanarwa.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji yayin da duk hankali ya karkata a fadin duniya wajen dakile yaduwa da neman magani da rigakafin wannan annoba ne kisa ta cutar coronavirus. Wasu da dama, musamman a kasashenmu na Afrika kamar arewacin Najeriya, ba su yadda akwai cutar ba. Wannan ne ya sa muka zanta da wata likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital, Dr. Khadija Abubakar, wanda a yanzu haka tana nan Amurka kuma tana bibiyan halayyan 'yan kasashen namu hana shigi da fici ko kuma lockdown da aka kakabawa Amurka don hana yaduwar coronavirus ya rutsa da ita. Da farko na tambaye ta ko yaya take ganin halayyan mutanenmu, musamman Kano, jihar da ke da cinkoson jama'a.
A gaskiya da nake ganin al'amarin na Nigeria, mutane da yawa a Nigeria har yanzu ba su yadda wannan cutar gaskiya bane. Wasu suna ga kaman ana fadanta ne kawai, wasu kuma suna mata kallon kaman a'a turawa kawai take kamawa. Wannan abu ba haka yake ba. Wannan cuta mutane suna wasa da ita. Yanzu an duba a duniya gaba daya, babu inda wannan cuta ta fi yaduwa ta fi yawa a yadda muke yanzu haka kaman Amerika. Me yasa yake hakan din? Saboda su ma da fari sun dauke shi kaman wasa, kaman cuta ne wanda ba zai zo musu ba. Suna ganin kaman cuta ne wanda ya shafi mutanen China, yana daga cikin shine babban abin da yasa wannan cuta ta musu babban kamu, kuma take wahalar da su har yanzu saboda basu shirya mata ba kuma sun yi wasa da ita. Wanda shine yanzu kuma abin da nake ganin kasashenmu na Afrika, bari ma Nigeria, suke dauka. Sun dauki wannan abun kaman wasa ne. Kuma a dalilin haka gashi nan kullun cutan nan da babbin da suka fi daukan abun da wasa ma jihohinmu na arewa kaman Kano a misali, sun dauki abun nan kaman wasa ne. Yanzu misali yaushe abun nan ya shiga Nigeria bai dade ba, amma kullun kana ganin figures din yadda suke karuwa ne kawai. Misali Kano ma bai dade da ya shiga Kano ba, amma kullun kana jin cases din kawai yana shiga ne, yana tayar da hankali. Wannan ma duk da kokarin wai lockdown da aka yi.
To doctor, daga cikin matakai na kare yaduwar cutar nan ta coronavirus, akwai killace ko kuma kulle al'umma wanda ake kira lockdown. To me zaki ce alfanun lockdown ko kuma rashin alfanun sa ga mutane?
A gaskiya lockdown yana da amfani sosai ga mutane, don shine zai rage yaduwar wannan cuta. Misali yanzu a nan Amerika da aka rage lockdown din, ko kuma wasu garuruwa suka saukar da lockdown din, cikin kwana biyu sun reporting cases din su ya adadin mutane da suka kamu da wannan cuta ya tashi sosai. Saboda haka ina ganin kada shugabannin mu su ce za su sassauta wannan lockdown din yanzu, saboda
cirewa gaba daya,
ko a ce za a cire gaba daya, saboda har yanzu abun nan karuwa yake yi ba kasa yake yi ba. Ya kamata sai in cutan nan adadin mutane da suke kamuwa da shi ya fara yin kasa, shine za a ce an relax lockdown, amma ba a lokacin da adadin mutane da suke kamuwa da shi yake kara karuwa ba. Ina ga bai kamata a ce a yanzu nan an cire wannan takunkumi na tsare mutane a gida, an cire shi gaba daya ba.
To yanzu ma ai ana zancen lockdown an sassauta domin koke-koke daga wajen jama'a, kaman sun gaji da zama a gida da dai makamancin su. Haka kina gani yanzu wannan sassauci da aka yi na kulle mutane shine hanya mafita?
A gaskiya kulle mutane da aka yi shine yana daga cikin abin babban abin da zai kawo mana sauki, don wannan abin yana yaduwa ne ta hanyar cakuduwa da mutane suke yi. To in ba hakan aka yi ba, aka yi lockdown, aka hana mutane fifita, abin ba zai yiwu ba. Misali ma a ƙasar mu Africa, Nigeria in particular, arewa ma dai za a fi cewa, inda zaka ga mutane ana gwamutsuwa a shiga ka, in an shiga kasuwan nan a gwamutsu, a hadu, a cakudanyu. To irin wannan cutan kuma nan da nan ne take yaduwa. So in ba an yi lockdown din ba, ba yadda za a yi a rage yaduwan wannan cuta. So ina ga lockdown din shine mafita. Shugabanni su ci gaba da karfafa lockdown, mutane kuma su bi shugabanni, don wannan ana yi ne don kansu, don a kare su. Sannan kuma ina roƙon su shugabanni
su tauki zoga roƙo. Dokta, yanzu kina nan Amurka, ke ma lockdown ya rutsa da ke, yaya zaki kwatanta lockdown irin nan da kuma irin namu na can kaman a Kano din da muke bayani?
Ai, kwata-kwata ma al'amarin bai hadu ba. Nan an yi lockdown, mutane tun daga aka sa musu doka aka ce an yi lockdown, ba sai an sa police a hanya ba, ba sai an saka wani jami'an tsaro, ko ba kowa a hanya. Mutane ne masu bin shugabannin su, suna bin dokoki. Kuma koda ya kama kaga mutum ya fita, sai dai in ya je siyan abubuwan masarufi, abubuwan abinci da na amfanin yau da kullum wanda ake bukata. Kuma zaka ga sun fita ne bisa ga tsari. Za su fita ga tsari, akwai social distancing din da ake fada,
shagunan tazara tsakanin
mutane, tsakanin jama'a. Shagunan nan zaka ga kafin a shiga za a yi layi kuma da tazara tsakanin mutane, kowa yana bin abu da tsari. Ba za ka taɓa yadda
ba kosawa,
ba za ka kosa ba. Duk daɗe wanda za ka yi, in dai bukatun ka za ta biya, za ka je ka yi. Amma duk yadda mutum zai tabbata, ko da ba zai samu abun da ya fitar da shi ya siya ba, kan ba zai yadda ya cuɗanya da wani ba. Saboda me? Gudun abun da zai wakana in hakan ya faru.
Ya batun saka takunkumi kuma abun kare fuska da hancin nan ban kyallon nan.
Wannan abun saka takunkumi yana da muhimmanci sosai. Don me? Wannan cuta an nuna cewa ta numfashi, ta abinda in kayi atishawa ko tari, ko kuma irin wanda ko suna magana haka nyawu yakan dan fita daga bakin su. To duk irin wannan fanfatsaluwan abubuwan nan, duk wani ruwa da zai fita daga jikin dan adam, wani kuma ya shafi da shi ko ya taba inda abun ya shafa, nan ne ake kamuwa da cutan din. Shi yasa yana da muhimmanci sosai amfani da wannan nose mask, abun takunkumi na hanci da baki da ake sawa. Yana da matukar muhimmanci mutane su yi amfani da shi don kare kansu, ma wanda bai da shi kenan, ma wanda yake da shi kuma, don kare al'umma kar ya yada musu. So amfani da wannan abun gaskiya yana da matukar muhimmanci. Kaman anan ba za ka taba ganin mutum ya fita babu shi ba, ba sai ma an gaya ma mutum ba. Ko nan da nan mutum zai taka, zai saka, ko exercise ne mutum zai fita ya walk shi kadai, zaka ga ya sa. Don ya kare kanshi kuma ya kare al'umma gabaki daya.
Mutanen mu har yanzu suna gani kaman kafar sada zumunta, zaki ga mutane har sai suna daukar kansu a video, suna yadawa, suna la'antar gwamnati ko hukuma, suna gani kaman hukuma ce ta kirkiro wannan cuta, ta kawo don ta samu wani kuɗi. Ya zaki canza tunanin mutane game da wannan al'amari, duk da dai cewa kin yi bayani ta farko game da gaskiyar cutar?
A gaskiya wannan tunani da mutane suke yi ma gwamnati bisa ga zargin cewa an kirkiro ne don a samu kuɗi ko kuma a yi wani abu, wannan tunani ba daidai ba ne. Kuma ya kamata mutane su yi ma gwamnati adalci, su canza tunaninsu. Don wannan cutar, mu ma kanmu ba wanda ya zaci cutar nan za ta yaduwa haka da fari, yadda ake zaton cewa da China ne cutar, haka kowa ya dauka, haka kowa ya relaxing. Su kansu gwamnatin ba su sammanci haka ba, sai da suka ga abun ya fara yaduwa, yasa suka dauki abun da muhimmanci har suka sa takunkumi. Inda don ra'ayin kansu ne, don su takura ma mutane da tun abun ya shigo aka ji labarin coronavirus COVID-19, da tun a lokacin za su sama mutane takunkumi nan da su lockdown. Amma duk da haka gwamnati bata dauki wani mataki akai ba, ana ga kaman a'a ba zai shigo ba, sai da suka ga cutan fa da gaske ne gadan-gadan gata nan ta fara yaduwa duniya gaba daya, kafin suka dauki mataki. Kuma dole gwamnati ta dauki mataki, don me? Kowane gwamnati alfaharinta shine ta ga ta kare lafiya al'umma manta shi yasa.
To Dr. Khadija Abubakar kenan, ba a nan tattaunawa namu ya tsaya ba, za ku ji ci gaban a mako na gaba, da kuma za mu kawo muku batun hydroxychloroquine da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya ta jaddada cewa za a ci gaba da amfani da maganin domin warkar da cutar coronavirus.
A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Gaida Aishatu, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, saƙonmu na farko ya fito daga Aminu Kano mai dagarko, ya ce assalamu alaikum bi Hausa, ya ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta yi wa Allah ta sauta dokar kullen da ta tsawaita wa 'yan jihar don kowa ya fita neman na tuwo. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga kaka mai bukar Gursuma da Masak, matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Borno, ya ce assalamu alaikum bi Hausa, ya ce a yau na shigo wannan filin ne don na jinjinawa wannan tasha mai tarin albarka sakamakon yadda wannan tasha take ba mu damar da sakonnin abubuwan da take ci mana tuwa ƙwarya zuwa ga sassan duniya. Allah ya ɗaukaka wannan tashar ta VOA Hausa da kuma ƙarawa ɗaukacin ma'aikata hazaƙa. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Comrade Abubakar Salisu, garkuwar matasan unguwar Arekine tare da Gazali Kabir Lolo, suka ce baki ɗaya assalamu alaikum bi Hausa, sashen Hausa na murya Amurka. Haƙiƙa gaskiya hare-haren da 'yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a garin Cinyo da ke ƙaramar hukumar lamar da a jihar Adamawa. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Zainab Musa Wada da Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Babaje killa da Jos jihar Plateau, suka ce baki da salam bi Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau mun shigo wannan filin ne domin mu yi godiya akan damar da kuke bamu, muke tabbayyana ra'ayoyinmu akan abin da ke ci mana tuwa ƙwarya. A ƙarshe muna muku fatar Allah ya saka muku da alheri. Tashar Talakawa ta VOA Hausa, amin summa amin.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Amurka yanzu haka tana da sama da mutane 100,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19, adadin da ya zarta Amurka wanda suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada. Yayin da kasar ta wuce lokaci mafi muni, wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga bangarorin jam'iyyu biyu na Amurka sun sake sabunta kira da a yi shiru ranar Litinin don girmama waɗanda suka mutu. Senator Brian Shaz ya ce wajibi ne kasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokacin wani bakin ciki da bamu taba tunani ba. Yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu. 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 akan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus, a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. Alƙalaman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da ƙarancin abinci a shekarar da ta gabata. Hasashen watan Afrilu ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu, ranar yaƙi da yunwa ta duniya, tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can bayan sallar Isha za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.